Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro kika tong to huiwa. Kuja maha tambaya ni keda. Minene dunia, minene dadin dunia.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali, wani lamari da ke faruwa ta fannoni daban-daban, wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace, babba ko yaro, da galibi yafi shafar mata da ƙananan yara. Wakilin mabin nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci magidanta irin shi domin neman mafita. To yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa, mai ilimin halayyar dan Adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umma Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Mahmud, gare ka.
Wannan goyo da ake yi na al'ada, binciken da kuke yi, dakta,
na'am,
shi ne sai zama ya bayu ga abin da kuke cewa fiscal assault,
wato
misali har a kai ga dambatawa ko amfani da wani makami.
Ka san shi domestic violence din, shi ma nayi kokari na dan fafasa shi, ba ma iya physical bane. Akwai physical wanda yake ya shafi mari, duka, kutufo, murɗe hannu da sauransu. Akwai sexual violence wanda yake in matar ta iya da saboda kuma wani irin dalili ne, ko da bata da lafiya, ko kuma kawai ya bata mata rai ne, ma ta ci bashi haɗin kai, ya murɗe hannunta, ya biya buƙatarsa ta ƙarfi. Akwai emotional violence wanda zai iya zuwa cikin mutane, ta yi masa abu ya keta ta,
ya
gaggaya mata, ya ce mata jaka, shasha, wawa, ka gane cikin mutane ba wai shi da ita ba. Haka zalika kuma akwai ma wanda yake sabo ne yanzu ya bujiro, economic violence, na ya hana ta kudin cefane, ya hana ta kudin sabulu, ya hana ta kudin itace ko gawayi yawa, ya hana ta kudin karin kumallo, ko kuma koda tana sana'a ko aiki, ya janye ita dole tilasta yi nata, ya tursasa ta ta dole. To shi wannan violence din da kake magana, abin takeici kamar yadda barista take faɗa, gashi ana ta karatuttuka, yara guda 118 sun yi sauka a makarantar Islamiyya kaza, mutane guda 650 sun yi digiri, sun samu first class da second class. Amma kuma gashi ni statistics din da nake da shi, karuwa yake a 2011 kashi 21 ne a Najeriya, a nazarin da Clean Foundation suka yi. Ni ma na yi aiki da Clean Foundation a 2013,
ko alƙalman me kenan
violence, yawan
adadin
rikicin
da ake samu a gidaje,
duka da mari da keta da ake samu tsakanin ma'aurata,
kuma duk suna da nasaba da
wannan guda
kashi
suna da nasaba da su. Kashi 21 daga cikin al'umma sun ba da rahoto akan cewar wannan abin ya faru da su. To kuma da aka je 2013 sai zama kashi 30, da aka je 2017 sai zama kashi 38. Saboda haka tashi yake yana ƙaruwa, duk da yawan masu digiri da ake samu, da yawan masu sauka alƙur'ani da ake samu, da yawan islamiyoyi da ake da su, amma kuma wannan abin ƙara tashi yake.
Barista, wani rukuni na al'umma ma fa suna zargin ku da cewa kuna tinzira matan nan da su yi wani abin da bai dace ba wani lokaci, duk da cewa akwai halitta. Amma yanzu ga ƙididdiga Dr. Hadi Musa ya gaya mana, ga kuma kashe-kashen abin da ya kira violence, wannan abin da ake yi na hana ta kuɗi ne, waye ne, waye ya kai a ce misali shi kenan, kuma ku a ɓangaren ku na lauyoyin 'yan'yancin mata da kare su, sai ku tinzira ta maimakon ku sasanta mu misali.
To, Muhammad, kamar yadda gabatarwa ka faɗa, ƙungiyar nan tamu daman muhimmin aikinta shi ne kare haƙƙi na mata da ƙananan yara. To kuma in aka ce an kara, ana ƙoƙarin a kare haƙƙinka, ba yana nufin a tinzira ka ba ne. Kuma gaskiya ina son masu sauraron mu su fahimci cewa mu ba mu taɓa tinzira mace ko mu zigata ta bijiri ba. Amma abinda muke so mutane su ƙara fahimta, a nitse mutum ya fahimta, wai ita mace ɗin wace ce ita. Kamar yanda kake halitta Allah, ita ma haka take halitta Allah. kamar yanda kake da zuciya haka take da zuciya, kamar yanda kake da jini yake gudanawa haka, kamar yanda kake da zafi haka take da zafi. So ba za ka dauke ta ba, sai dai a bisa dabi'a akwai wasu halaye da idan mace ta yi za su zama baki ne a gare ta saboda yanayin halittarta. Amma in ban da haka za ka ga ko a halitta duk abin da namiji yake da shi majority mace tana da shi, tana da kai guda daya, ido biyu, hanci daya, inda Allah ya bambanta ka kalilan ne ba su da yawa. So ba abun mamaki bane idan aka samu mace ta bijire ko ta yi tusu, kamar yanda wani karin magana na Bahaushe yake cewa duka yau duka gobe shi yake sa bakin ba'auzuni ta waye. To duk halitta Allah ba wai mace ba haka take. Idan yanzu ka biyo mutum da gudu zai dinga ja da baya, zai dinga ja da baya, zai dinga ja da baya. Idan ka kai shi bango iya karshe ya ga in ya ba yanda za a iya fasa bangon nan ya shiga, to abu na farko da zai yi in ya kai bango zai retaliate, wato zai mayar da martani. To yayin da yake mayar da martanin nan Mahmud, ga doctor na san zai kare ni, duk sanda aka ce mutum yana mai da raddi ko yana mai da martani yakan rasa wasu abubuwa, yakan rasa hankalinsa, yakan rasa tunaninsa, kuma yakan amfani da karfi fiye da kima, wato excessive force, saboda a lokacin defense yake nema, kare kanshi kawai yake nema. So kuma musamman duba da kaman yanda na faɗa cewa ita mace a halittarta kwayoyin halittar da Allah ya amfani da su wajen halittarta ba daidai suke ba, so tana da wannan raunin na yanda in namiji ne aka kure shi a jikin bango watakila zai iya yin angaza ko ya tura mutum ya fadi ya fice. Ita mace ba mamaki abinda kwakwalwarta za ta kama ta bari in ciro karfan da yake jikin nan in cakawa na da in tsiratar da kaina saboda yanayin halittarta. To amma duka Mahmud wannan idan ka tattare su ka duba abinda nake cewa shine ita macen nan tana yin tana zama violent, wato tana mai da martani ne idan abi yi mata yawa. Za ka yadda da ni cewa da wahala da wahala ka ga mace ta cutar da mijinta ko ta cutar da ƴaƴanta, sai dai fa idan abinda Bahaushe yake cewa abinda ya koro bera daga cikin rami ya fada wuta to ya futar zafi. In dai har ka tabbata saboda yanayin halittarta da softness dinta, wato laushin da Allah ya yi mata, idan har kaga ta sauka daga wannan abun to abin da ya sa ta tayi yafi wannan abin da.
To me yake sababa gashi yanzu malam ya bamu doctor ya bamu alƙalma suna ta karuwa a ƴan shekarun nan, kuma koda ba alƙalman nan ma na doctor yadda kafofin labarai suke ba da rahotannin yadda ake samun turjiya da tarzoma a gidaje da ma yadda abin ya dau sabon salo na wannan cake-caken da ake yi da watakila malam alƙalmansa sun tabbatar da abu watakila abubuwan da mutane suke gani.
Wannan haka ne,
wannan yana nufin cewa abin yi ne muku yawa ku da kuke kokarin wayar da mata.
Ai ka gane inda malam ya faɗa
cewa su daina amfani da wannan ƙarfin.
Ai inda malam ya faɗa Mahmud ya faɗa alƙalama ne, amma bai yi fashi akan alƙalaman ba. Abinda mu a shari'ance statistics na shari'a suka nuna a ƙasar mu ta Najeriya wannan domestic violence din maza sun fi yin shi, amma ita mace saboda ba halittarta bace ba yanayin halittarta bane ta yi.
Amma idan kimanta akwai abin da suke cewa unreported cases,
muna amma ai ka gane tunda muna magana da jama'a ne gaba daya, zamu magana akan abin da yake na zahiri. Adadin cases din da aka yi reporting a Najeriya na wanda maza ko suka kashe matansu ko suka ji musu ciwo yafi yawa akan wanda mata suka yi. To amma ita mace saboda ba al'adarta bane a yanayin halitta take te kisan kai idan tayi sai abin ya girmama mutane, amma ba tare da shakka ba ina mai tabbatar maka da cewa alƙalaman da ake da su maza sun fi yin kashe matansu, sun fi ji musu ciwo, sun fi yin wasu abubuwa akan mata. Kuma wannan bazan karkare ba, sai na dai tsaya akan batuna da kuma batun da doctor yayi na cewa duk abin da ya ja mana wannan rashin bin al'adan.
Yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba. Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa da barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulrauf sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.